الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بان هكا أنقوى مسلمين إنما نقيسوا تأدين المسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah madaukakin sarki da ya kaddari haduwar mu a wannan majalisi mai tarin albarka majalisin da muke karanta tarihin Amirul Mu'minin Umar ibn al-Khattab radiyallahu an wannan ita ce halka ta 65 a wannan yammaci na Alhamis 13 ga watan Muharram hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda yayi daidai da 11 ga watan 7 shekara ta 2022 idan ba a mance ba muna karatu karkashin gudunmawa da Sayyidina Umar ya bayar a lokacin khalifancin Sayyidina Abu Bakar gudunmawa imma ko tashawari ko kuma na wani aiki da zai yi da gangan jikinsa wanda zai taimakawa musulunci ya taimakawa musulmai ko kuma ya taimakawa shi Sayyidina Abu Bakar din wajen gudanar da jagorancinsa muna kan gaba ta uku wanda ya kasa mana ita gida uku gaba ta uku ya kasa mana ita gida uku gida na farko yace Umaru wa rudu'u Mu'adh min al-Yaman wannan gida na farko kenan Umar dangane da dawowar Mu'adh dan Jabal daga Yaman wani gudumawa ya bayar akan dawowar Mu'adh wani shawari ya bayar to wannan gaba zai mana bayani akai irin rawar da Sayyidina Umar ya taka dangane da dawowar Mu'adh dan Jabal daga Yaman in ba a mance ba mun dan yi tsokaci kan takaitaccen tarihin Mu'adh dan Jabal Allah yarda da shi mun ce yana cikin al-Ansar mutan Madina to anan gurin kai tsaye mawallafin wannan littafi Adwa'un ala jihadi Umar ibn al-Khattab littafin da muke karanta tarihin Sayyidina Umar kenan kai tsaye sai ya tafi ya fara zakulo mana bayani dangane da irin rawa ko gudumawa da Sayyidina Umar ya bayar game da dawowar Mu'adh daga Yaman mun san Mu'adh dan Jabal Allah yarda da shi Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tura shi zuwa ga Yaman a matsayin sa na shugaba a matsayin sa na alƙali a matsayin sa na malami mai karantarwa to shine anan gurin yace mana makatha Mu'adh ibn Jabal bil Yaman fi hayatir rasul sallallahu alaihi wa sallam Mu'adh dan Jabal Allah yarda da shi ya dauki zamani yana zaune a kasar Yaman bayan Annabi ya tura shi har zuwa rayuwar Annabi ma'ana tunda Annabi ya tura shi bai dawo ba to yaushe Annabi ya tura Mu'adh zuwa Yaman akwai ra'ayoyi guda uku na malaman tarihi dangane da lokacin da Annabi ya tura Mu'adh dan Jabal zuwa ga Yaman ra'ayi na farko suka ce lokacin da Annabi ya yi fathu Makka bayan yayi fathu Makka sai tura Mu'adh zuwa Yaman saboda dalilai guda biyu dalili na farko mutanen Yaman sun nema daga gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya aika musu malami mahaddacin Qur'ani a zamanin Annabi in an ce mahaddacin Qur'ani bai tsaya a iya haddaba kawai ya haddace Qur'anin ya san ma'anonin ayoyin Al-Qur'anin kuma yayi aiki da abin da Al-Qur'anin ya kunsa wannan shi ake kira mahaddacin Qur'ani a zamanin Annabi da sahabbansa shi yasa Abdullahi dan Umar Allah yarda da shi yace ɗaya daga cikin mu idan yaje ya dauki ayoyi biyar gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zai ƙara ba sai ya je ya haddace su ya fahimci ma'anonin su yayi aiki da abin da suka kunsa sai ya sake dawowa ya ƙara daukan wasu biyar din da haka suka haddace Qur'ani sun haddace shi da tilawa da kuma sanin ma'anoninsa da kuma aiki da abin da ya kunsa to shine mutan Yaman suka nema gurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya aika musu mahaddacin Qur'ani mai fiqihun addini wanda ya fahimci addinin musulunci to shine Annabi yayi tunanin bari ya tura Mu'adh dan Jabal wannan dalili na farko kenan da yasa Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman dalili na biyu Ibn Abi Shayba ya ambata cikin musannaf dinsa Abdul Razzaq As-San'ani shi ma ya ambata cikin musannaf dinsa dalili na biyun kenan cewa Mu'adh dan Jabal Allah yarda da shi mutum ne mai yawan kyauta duk abin da ya shigo hannunsa zai bada shi wannan yasa dukiyarsa duk ta kare a kyauta har ta kan shiga cin bashi saboda in abu ya shigo hannunsa zai kyautar kuma bukatu za su taso masa wannan kuma zai sa shi ya ci bashi wannan yasa duk bashi ya masa kakatutu ya masa yawa shine ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam in ba ku mance ba a tarjamar da muka yi na Mu'adh makon da ya gabata mun yi wannan bayani shine ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam yana nema ya nema masa alfarma gurin waɗanda suke bin shi bashi su masa afuwa su yafe masa wannan bashin da suke bin shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu magana sai ba wanda ya daga kai ka kenan watakil bashin yayi nauyi saboda yana da wahala Annabi ya nemi alfarma sahabbai su ki sai in abun ya kai makwara ai mun san alfarman da mijin Barira ya nema Mughith ko ya nema gurin Annabi Barira ta gagara ba Annabi wannan alfarmar yana matukar bala'in santa dukan su bayi ne da shi da Barira Barira sai aka yanta ta wargijiyarta Aisha ko sai ta yanta ta shi kuma yana nan abawa ita kuma sai ta ga tunda yanzu ta zama ya bai kamata ta ci gaba da zama da bawa ba to sai ta nemi a raba tsakanin su shi kuma yana bala'in santa kaman zai mutu ya shiga ya fita ya shiga ya fita tace ita a tatam sai an raba tsakanin su ya je ya nemi alfarman Annabi Annabi ya same ta yana nema yana bata baki take ce Annabi ya Rasulullah wannan wahayi ne ko kuma shawari ne yace ba wahayi bane tace to ya Rasulullah ai hakuri in kaga sahabin Annabi Annabi ya nemi alfarma ki to abun ya kai inda ya kai makwara to shine waɗannan waɗanda suke bin Mu'adh bashi ba su daga kai ba wannan yasa Annabi yayi tunanin ya kamata a tattara abin da Mu'adh ke da shi na kadarori a sayar da su dan a biya su bashin su aka sayar aka biya su sai aka wayi gari Mu'adh bashi da komai to Annabi sai tausaya masa to sai yake fakon wata dama ta samu ta yanda za a yi wannan gibi da Mu'adh ya samu na kayan bukatu kayan rayuwa da kadarori ya toshe gibi to sai dama ta samu mutan Yaman suka turo suna so a tura musu wanda zai karantar da su to Annabi kuma ya tashi tura mai karantarwa ya kan tura shi ta fiskoki da yawa ba fiska ɗaya ba mai karantarwa alƙali shugaba kuma malami to da dama ta samu sai tura Mu'adh da manufofi guda biyu wato za a jefi tsuntsu biyu da dutse ɗaya zai je ya amfanar da su a lahirarsu shi kuma ya amfana a duniyarsa tunda in ya zai zama jagora abu na farko dole za a sa masa salari sannan abu na biyu dukiya za ta shigo hannunsa idan dukiyar ta shigo hannunsa ba wai wannan yana nufin zai hau kanta bane a asu ba sa haka sahabban annabi da man da suka biyo bayan su ba sa haka dukiya ta shigo hannun mutun ya haukanta dukiya al'umma suna tsoron tsayuwar su gaban ubangiji saboda ubangiji zai tambaye su to wannan suke tsoro ba sa hawa kan dukiyar su yurub da ciki su danne a'a in dukiyar ta shigo hannun sa dole zai kula da ita ta zama saboda amana ce kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan kuma kiyaya ne kuma kowa game da abin da aka bashi kiyo sai Allah ya tambaye shi komin kashin guri da aka baka ko al'umma da aka sanya su karkashin ka karkare na su ko shakka babu Allah zai tambaye ka akan su ranar tashin alkiyama yanda kuma ka rike abin da amana da aminci shi zai kubutar da kai gaban Allah subhanahu wataala to shigar dukiyar musulmi hannunsa ba wai wannan na nuna zai ci dukiyar bane a'a zai iya ya juya dukiyar yanzu idan ya juya dukiyar aka samu riba dukiya dai tana nan ta musulmi in ya juya dukiyar aka samu riba ai yayi wahalar juyawa riba in tazo sai a raba tunda uwar kudin dama ta musulmai ce sai a bawa a bada percentage wa dukiyar musulmai wani abu ya sake shiga cikin dukiyar musulmai an gane bayanin zai zama kaman mudaraba mun san mudaraba shine ka je gurin mutum ku yi yarjejeniya da shi shi yana da dukiya kai kuma zaka iya juya dukiya kai baka da dukiya misali ka samu afaka sai ka karbi naira 500 ka je kai kasuwanci sai ta karu ta zama 600 idan an samu 600 tunda dukiyar sa ce shi zai dauki 80% kai kuma ka dauki 20% misali gwargwadon yanda kuka yi yarjejeniya tunda kaga kai kaje ka wahala mata kai ma kana bukatan a baka ladan wahala shi kuma tunda uwar dukiyar ta sa ce ita ta jawo da ita aka yi amfani aka jawo ribar dole shi ma ya zama yana da wani percentage ta yi ma na san tafi yawa to wannan yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman Abdurrazzaq cikin musannaf din sa yake bayani cewar kasuwanci da Mu'adh ya je yayi da dukiya na Baitul Mali shine farkon kasuwanci da aka fara yi da dukiyar al'umma musulmi da in dukiyar ta shigo kawai ajiye ta ake in bukata ta taso ayi shikenan dukiyar ta tafi kuma in wata bukatar ta taso dole sai an nemi taimako to amma Mu'adh dan Jabal da ya je Yaman sai zo da sabuwar siyasa zai dauki dukiyar ya je yayi kasuwanci a samu riba in wata bukata ta taso da ribar za a yi amfani dukuwar kudin kuma tana nan gobe za a sake fita a je a ƙara wani kasuwancin kaga dai sai zamanto Baitul Malin musulmai lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman Baitul Malin bai zama ya rarake ba ba a wayi gari cewa Baitul Mali babu kuɗi ba saboda yana zuwa yi kasuwanci da dukiyar in yayi kasuwanci wani sashe na riba zai dauka tunda shi yayi wahala wa kasuwancin kuma addini ya yarje masa da wannan wani sashe kuma a tura a hada tare da uwar kuɗin sai zama dukiyar tana ƙara haɓakuwa in abubuwa sun taso na bukata da za a yi hidima al'umma musulmi sai zama cikin riba ake amma uwar kuɗi tana nan to da haka Mu'adh ya samu ya tara dukiyarsa to anan ana so a yi mana bayani ne dangane da dukiyar da Mu'adh ya tara a Yaman lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tura shi da kuma menene ra'ayin Sayyidina Umar ga wannan dukiya mun san Sayyidina Umar yana da tsantseni to shine anan gurin yace mana makatha Mu'adh ibn Jabal bil Yaman fi hayatir rasul sallallahu alaihi wasallam Mu'adh dan Jabal ya zauna a Yaman gurgudan rayuwar Annabi iya rayuwar Annabi kenan bayan rayuwar Annabi ya dawo Madina وكان له جهاده الدعوي وكذلك صد المرتدين معاويه معاذ بن جبل الله يرضى دشي يانا دا جهادين سا دايي ققرين سا دايي ودان دعوى متاني دا يوا سن شيغا مسلمنتي اسببن كارنتر وسا دا دعوانسا ا يمن sannan wanda suke cikin musuluncin sun fahimci haƙiƙanin musuluncin tunda dama abin da yana daga cikin mafi girman abin da yasa annabi ya tura shi zuwa ga Yaman yace innaka ta'ati qaumun min ahli kitabin falyakun awwala ma tad'uuhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah fa innahum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna allaha aftarada alaihim khamsa salawatin fil yawmi wal layla ka gani su kadaita Allah subhanahu wa ta'ala wajen ibada su tsaida sallah Allah ya wajabta musu sallah fainhum ata'uka lidhalik fa'alimhum anna Allah aftarada alayhim sadaqa tu'ukhadhu min aghniyaihim fa turaddu ila fuqara'ihim. Kaga shine babban abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura Mu'adh dan Jabal ya je ya aiwatar a kasar Yaman ko kuma wani yanki na Yaman, kuma da yaje yayi kai kawo yayi kokari sosai wajen ganin ya karantar da mutane addini, kuma sun fahimce shi sun rike addinin hanbibi. Shi yasa da aka samu, kamar yadda zamu zo mu gani nan gaba, da aka samu wani cikin wanda suka yi da'awar annabta da ya bayyana a Yaman, Al-Aswadul Ansi, kamar yadda zamu zo mu gani anan gaba, Al-Aswad bin Qais bin Dhil Khimar yayi da'awa annabta cewa shi ma annabi ne, ana masa wahayi kamar yadda ake annabi wahayi. To Mu'adh dan Jabal yayi kokarin hana mutane bin sa, shi yasa anan gurin yace wa kadhalika saddul murtaddin, wanda suka yi ridda yayi ta kokarin dawo da su kan turba, yayi ta kokarin dawo da su kan hanya, Allah ya yarda da shi. Wa ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam qadima ila al-madina, bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wasallam sai dawo madina. Kenan Mu'adh dan Jabal tunda annabi ya tura shi zuwa Yaman bai dawo ba sai da annabi ya rasu. A baya mun yi ishara cewar yaushe annabi ya tura shi Yaman, muka ce akwai ra'ayoyi uku na malamai. Ra'ayi na farko suka ce annabi ya tura shi bayan fathu Makka saboda dalilai guda biyu da muka ambata. Ra'ayi na biyu suka ce a'a, ba bayan fathu Makka mubasharatan bane, ya tura shi bayan yakin Tabuka. Yakin Tabuka kuma an yi ta shekara ta 9 bayan hijira, fathu Makka kuma an yi shekara ta 8, ka kenan ba take ana kammala fathu Makka ya tura Mu'adh ba. Me yasa suka ce bayan yakin Tabuka annabi ya tura Mu'adh? Suka ce saboda Mu'adh ya halarci yakin Tabuka. Kaga in ko da bayan fathu Makka ne, bayan da za a yi Mu'adh ya halarci yakin Tabuka. To tunda ko ya halarci yakin Tabuka, wannan ke nuna maka cewar ba bayan fathu Makka bane, a bayan yakin Tabuka ne annabi ya tura Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman. Ra'ayi na uku kuma, wanda Ibnu Kathir kan wannan ra'ayi ya tafi, kamar yadda ya kawo cikin littafinsa Al-Bidayatu wan Nihaya, babban littafi ne na tarihi shahararre sananne, ya kawo karkashin babin abubuwan da suka faru a shekara ta 10 bayan hijira. Dama haka ya tsara littafinsa Ibnu Kathir, ya bi tsarin hauli shekara-shekara, zai ɗauki shekara ta farko sai bayanin abubuwan da suka faru a shekara, sai tafi shekara ta biyu bayan hijira abubuwan da suka faru a shekara, shekara ta uku. To da ya zo ƙarƙashin shekara ta 10 bayan hijira, a nan ne yake bayani cewa annabi ya tura jagorori zuwa garuruwa, ya tura jagora zuwa Makka, gwamnansa kenan, ya tura wani zuwa Bahrain, ya tura wani zuwa Ta'if. To sai ya tura Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman. Wannan shine abin da Ibnu Kathir ya kawo cikin littafinsa. Kuma wannan ra'ayi na Ibnu Kathir yana da ƙarfi sosai, saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ci garin Makka da yaki, ya kwace ta a hannun mushrikai, izzarsa ta ƙara bayyana, buwayar Annabi ta ƙara fitowa, ɗaukakarsa da galabarsa, wannan ya sa tsoro a zukatan Larabawa. To uwa uba da ya tafi Tabuka, Tabuka kuma mun san yanki ne na Sham, Sham kuma mun san yanki ne na waɗanda suke masu ƙarfi ta fuskoki da yawa, ta fuskan tattalin arziki, ta fuskan dakaru, ta fuskan makamai yawa da kuma hatsari. Amma tare da haka Annabi ya je ya fuskance su. To duk wannan ya fito da kima Annabi da ɗaukakarsa da buwayarsa, kuma alama na nuna shi zai nasara. To wannan ya jefa tsoro a zukatan ƙabilu, suka yi ta zuwa suna shelanta musulunci. To kaga duk inda suka zo suka shelanta musulunci, akwai bukata a tura musu wakili na Annabi. To shine Annabi ya ta tura jagorori da za su je su jagoranci waɗannan yankuna ɗin. To Annabi ya tura Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman, suka yi ban kwana da shi da Mu'adh, har yake cewa Mu'adh zai iya yiwuwa shekara in ta kewayo ba za ka zo ka same ni ba. Mu'adh ya fashe da kuka, yana gaishe kan daga yau daga yanzu yayi ban kwana da annabi sallallahu alaihi wasallam kuma abun da ya faru kenan tunda ya tafi Yaman bai dawo ba sai da annabi ya rasu to shine anan gurin yake ce mana wa ba'da wafati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qadima ila almadina bayan rasuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mu'adh dan jabal sai dawo madina ya bar yaman me yasa ya bar yaman mun san bayan rasuwan annabi sahabbansa sun shiga wani irin matsanancin yanayi wani tun haihuwarsa ma bai samu kansa a matsanancin yanayi ba sai bayan rasuwan annabi dan sun dimauce sun gigice ba dan Allah madaukakin sarki ya hukunta samuwan Abubakar a cikin su ba Abu Hurairah yake cewa da yanzu al'amari ya tabarbare ya rushe har ma Abu Hurairah yake cewa ba dan Allah ya hukunta samuwan Abubakar ba da yanzu ba abotan Allah a ban kasa inji Abu Huraira Allah ya dade shi saboda Abubakar tsayayyen mutum ne kuma ya tsaya tsayin daka wajen saita mutane da tsora su kan hanya kuma sai Allah ya taimake shi aka hau kan hanyar da ta dace to yawanci bayan rasuwan annabi kowa ya aikin da annabi ya sa shi sai ya ce to shi ba zai yi wa kowa ba banda annabi Bilal ba yana kiran sallah ba yace ba zai ƙara kira mu kowa sallah ba shi ladanin annabi yama kasa zaman garin Madina saboda in an zo ana kiran sallah aka zo ashhadu anna muhammadar rasulullah bilal kaman zai halaka dan kuka saboda ya tuno annabi irin soyayyar da yake yi wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai dan karshe sai kasa zaman Madina in ya shigo masallaci yaga gurbin annabi sai hankalinsa ya tashi sai ya awa da awanni yana kuka to wannan yasa ya kaurace wa Madina ya bar Madina to abin da ya faru kenan da irin su Mu'adh dan Jabal lokacin da labari ya iske shi yana Yaman yana gwamnan annabi sallallahu alaihi wasallam take bar Yaman ya dawo Madina da yazo Madina ma ta gagare shi zama saboda yana garin guraren da annabi yake zama ya karantar da sahabbansa da yanda annabi ke jin sallah wannan sai yana buga masa zuciya kasa zama a Madina sai ya tafi Sham galibin sahabban annabi sun kaura daga Madina ba wai dan basa san Madina bane a saboda tuna annabi da suke kuma garin Madina annabi wa ce Madinatu khairul lahum balau kanu ya'lamun Madina ita tafi musu alkhairi da a ce sun kasance suna da sani annabi sallallahu alaihi wasallam yayi bayani kan falalar Madina shine daga cikin falalanta yake cewa Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun sannan daga cikin falalanta yake cewa dajjal in yazo ba zai shiga Madina ba akwai mala'iku Allah ya ajiye su akan iyakokin Madina dajjal zai taka ko ina a ban kasa amma in yazo ba zai shiga Madina ba saboda an Allah madaukakin sarki ya sanya mala'iku a iyakokinta sannan kuma annoba ba ta shiga garin Madina inji malamai me yasa suka ce annoba ba za ta shiga garin Madina ba saboda addu'an da annabi ya yi wa Madina yace inna ibrahima da'a li makkata wa inni da'awtu li madinati da'fai ma da'a ibrahimu li makkata allahumma barik lana fi sa'ina allahumma barik lana fi muddina wa anqul humaha ila juhfa inja annabi sallallahu alaihi wasallam yace annabi ibrahim yayi addu'a wa garin makka Allah ya sanya albarka ciki rabbi ja'al hadha baladan aw ta'ala rabbi ja'al hadha albalada aminan warzuq ahlihi min athamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir annabi ibrahim ya roka garin makka Allah ya sanya ta zama amintacciyar gari kuma Allah ya azurta su da kayan marmari Allah ya azurta su da ƴaƴan itatuwa kuma Allah ya amsa addan annabi ibrahim yace to ni kuma da nazo sai nayi addu'a wa madina ninkin abin da annabi ibrahim ya rokawa wa makka annabi sai ya ce allahumma barik lana fi sa'ina ya allah ka sanya mana albarka cikin sa'inmu sa'i yana daga cikin abubuwa da suke awu da su munan muna awu da kwanan sha ko babban kwanan sha shi ake awu da shi ko kuma karami a ce kwano ko rabi in ka je zaka auni abu nawa ne sai a ce maka kwano ko rabi to su suna awu da sa'i suna awu da mudu ana cewa mudun nabi ko sa'i daya ba shi ake bada fidda zakkan fidda kai da shi ba mudun nabi kuma guda hudu shi yake daidai da sa'i daya in za a fidda zakkan fidda kai mudu hudu na wanda ake ce masa mudun nabi shi yake daidai da sa'i daya kowanne musulmi kuma za a fitar masa da sa'i daya har jariri to annabi sai roki Allah ya sanya albarka cikin sa'in su ya sa albarka cikin mudun su annoban da take cikin garin Madina Allah ya dauke ta ya maida ita juhufa saboda lokacin da suka sauka Madina sun hadu da cututtuka iri-iri wanda aka kasa gane kansu mutum in yayi yammaci ba zai tsammanin zai kwana ba in ya kwana ba zai tsammanin zai yammaci ba yana ga mutuwa za ta zo ta tafi da shi saboda cututtuka da suka yi ta haduwa da su to shine annabi yayi addu'a wa Madina kuma ya roki Allah ya dauke annobar da ke cikin garin Madina ya kai ta jufa shine malamai suka ce karkashin wannan zai nuna ma annoba ba za ta shiga Madina ba amma wallahu a'lam yace lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rasu Mu'adh dan Jabal sai dawo Madina to da ya dawo Madina faqala Umar radiyallahu anhu li Abi Bakr radiyallahu anhu arsil ila hadha ar-rajuli fada lahu ma yu'ayyishuhu wa qud sa'irahu minhu to tunda yanzu Mu'adh ya dawo daga Yaman ai dole zai dawo da dukiyarsa ba zai barta a can ba kuma mun ji tafarkin da ya samu dukiya ko tunda yanzu gwamna ne a Yaman ko kuma wani yanki na Yaman za a sanya masa albashi na farko kenan na biyu kuma zai dauki dukiya ta baitul mali yayi kasuwanci da ita ba wai ya mallake ta bane a tana nan a al'umma musulmi amma tunda shi yaje kasuwancin ya wahala mata dole za a bashi wani percentage ladan wannan kasuwanci da yaje sai kuma wani percentage a sanya shi karkashin baitul malin musulmi to wannan yasa ya tara dukiya zaman sa a Yaman ko wani yanki na Yaman annabi na rasuwa ya dawo Madina to da ya dawo shine sayyidina Umar sai ya zo da shawarin sa dama wannan babin an bayyana mana cewa menene ra'ayin sayyidina Umar dangane da dawowar Mu'adh dan Jabal daga Yaman zuwa Madina to shine sayyidina Umar sai ya zo ya samu sayyidina Abubakar Allah ya dade su gaba ta sai ya ce arsil ila hadhar rajul ka aika ma wannan mutumin wa kenan Mu'adh dan Jabal fada lahu ma yu'ayyishuhu idan ka aika masa yazo gare ka ya taho maka da dukiyar da yazo da ita daga Yaman idan ya taho da ita sai ka duba kaga sai ka bar masa abin da zai iya rayuwa da shi sai ka karbe saura shine fada lahu ma yu'ayyishuhu ka bar masa gurgurdan abin da zai iya rayuwa da shi ma'ana ba wai duka zaka karbe ba wa khud sa'irahu minhu sauran dukiyar kuma ka karbe daga gurin sa ai aiki wa al'umma musulmi ko kuma a sa a baitul malin musulmi wannan shine ra'ayin sayyidina Umar dama mun ce sayyidina Umar yana da tsantseni shi yasa sayyidina Umar lokacin da ya zama khalifa kamar yadda zamu zo mu gani nan gaba idan ya tura ka gwamna a wani gari dole kafin ya tura ka zai ga neran ka nawa yanzu kadarorin ka nawa a lokacin da ka je jagorancin ka ya kare in ma ko an sauke ka an kawo wani ko kuma kai ka sauka da kanka ko kuma ka zo za ka yi wa fati kafin a tsora wani a madadin ka dole sai an zo an duba sanda ka hau gidaje nawa kake da su gida ɗaya kake da shi yanzu da za ka sauka ko kuma da mutuwa ta zo maka gidaje nawa kake da su gidaje uku sai karɓe biyu sai ce ai sanda ka hau gida ɗaya kake da shi wannan gidaje biyun baka cancance su ba ka hau kana da gida daya wannan na al'umma musulmi lokacin da ka hau a account ɗinka 2,500 ne misali yanzu ka zo sauka kana da 400,000-500,000 to za a bar ma 500,000 ɗinka sanda ka hau sauran kuɗin kuma sai a mayar baitul malin musulmai wannan tsantseni ne na sayyidina Umar tare da cewa kai da kawo ɗin ba lallai bane ya zama fa ka tara kuɗin ta hanyar haram saboda sahabban annabi ba sa cin haram Allah yarda da su gaba da to amma saboda taka tsantsan na sayyidina Umar da tsantseni irin nasa baya barin dukiya ta zamanto ta yawaita hannun gwamnoninsa wanda lokacin da suka hau babu wannan dukiyar ba zai barta ba zai karbi to shi yasa yazo da wannan shawari wa sayyidina Abubakar saboda ya san lokacin da Mu'adh dan Jabal ya tafi Yaman ya san lokacin ba shi da komai a hannunsa kenan yanzu yana Yaman garin da yake jagoranci a nan ya tara dukiyar yana jagora kenan wannan dukiyar bai cancanta a ban masa ba amma babu laifi tunda annabi ne ya tura shi
a bar masa abin da zai iya rayuwa da shi, sauran kuma raran a karbe a hannunsa. Wannan ra'ayin Sayyidina Umar kenan. Yazo da shi zuwa ga Sayyidina Abubakar, Allah ya yarda da shi. To wani martani Sayyidina Abubakar ya mayar masa. Kun ga wannan zai fito mana da yanda Sayyidina Umar yake ba da shawari wa Sayyidina Abubakar wajen me, wajen gudanar da jagorancinsa. To wannan yasa aka kulla mana wannan babi, duk abin da yaga zai amfani Sayyidina Abubakar, ko zai amfani al'umma musulmi, ko zai amfani musulunci, baya ƙasa a gwiwa, sai yayi kai kawo wajen fito da shi. In ma ko ya fito da shi da fatar baka ya ba da shawari, ko kuma ya fito da shi a aikata a gani ya aikata. To dai ba Sayyidina Abubakar wannan shawari, faqala Abubakar, Sayyidina Abubakar sai ya ce, inna ma ba'athahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam liyajburahu walastu bi akhidin minhu shay'an illa an yu'tiyani. Wannan shine martan da Sayyidina Abubakar ya mayarwa Sayyidina Umar, Allah ya da su gaba da. Sayyidina Abubakar sai ya ce, inna ma ba'athahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam liyajburahu, ai ba komai yasa annabi ya tura shi yankin Yaman yazo ya je zama jagora ba, sai dan annabi ya wadatar da shi. Li yajburahu bi ma'ana li yughnihi wa yuzila faqarahu, dan annabi ya wadatar da shi ya gusar da talaucin da Mu'adh ya samu kansa ciki, tunda mun ce bashi ya masa kakatutu. Ya nemi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nema masa alfarma gurin wanda suke bin sa bashi basu daga kai ba. Wannan yasa annabi ya tattara kadarorin sa ya siyar aka biya su duke su, sai aka waye gari Mu'adh bashi da komai. To annabi ya tausaya masa da dama ta samu, sai ya tura shi Yaman ya je samu halaliyarsa, ya sanya shi zama jagora. Saboda me? Gibin da ya samu a bangaren abin hannu ya toshe shi. To shine Sayyidina Abubakar, tunda yana sane da wannan, ya ba wa Sayyidina Umar hanzari cewar bai kamata in karbe dukiyan hannun Mu'adh ba. Me yasa? Saboda ai annabi ya tura shi da manufa. Mecece manufar? Dan ya kawar masa da talaucinsa, sannan kuma ya wadatar da shi, ya gyara masa rayuwarsa, rayuwarsa na yau da kullum, mata'insa na yau da kullum. Annabi yana so ya seta masa su, shi yasa ya tura shi zuwa ga wannan yanki na Yaman. Wara'a Umaru anna Aba Bakrin radiyallahu anhu anhuma lam ya'khud bi ra'ayhi. To Sayyidina Umar gashi ya kawo shawari, amma kuma sai ga khalifa ai khalifa shine Abubakar, shine mai wuka da nama, shi zai zartar, in bai zartar ba wanda ya isa zartar, saboda shine jagora. To Sayyidina Umar ya bijiro da ra'ayinsa, ya ba da shawarin sa ga khalifa Abubakar, amma kuma Abubakar bai masa muwafaka ba, bai karbi shawarin sa ba. Kenan Sayyidina Abubakar ya mayar masa da ra'ayinsa, baya tare da shi, ba shi da fahimta irin na nasa. Yace walakinna Umara muqtani'un bi sawabi ra'ayi, amma duk da Sayyidina Umar ya bijiro da shawarin sa, ya bijiro da ra'ayin sa Sayyidina Abubakar, Abubakar bai karba ba, to amma shi yana ji ya nitsu da cewa wannan ra'ayin nasa kyakkyawa ne, wannan shawari da ya bijiro da shi ga Sayyidina Abubakar bai karba ba, shawari ne mai kyau. Wato ya nitsar da kansa akan haka, duk da cewa ba zai iya tirsasa khalifa sai ya aiwatar da shawarin sa ba. To me yayi mataki na biyu? Tunda yanzu mataki na farko shine je gurin shugaba ya bada shu, ya bawa shugaba shawari cewa dukiyar nan da take hannun Mu'adh a duba a ga abin da zai ishe shi rayuwa, a ban masa a karbe saura. Sayyidina Abubakar bai karbi shawarin ba. To zai je mataki na biyu. Me yayi mataki na biyu? Fa zahaba ila Mu'adh, sai kama hanya ya tafi gurin Mu'adh, ya tafi gidan Mu'adh dan Jabal. Tunda yanzu ya zo ya bijiro da shawari ga khalifa Abubakar, khalifa bai karbi shawarin sa ba. Ya nuna masa dalilin ma da yasa annabi ya tura shi Yaman, ko yana cikin dalilan da suka sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tura Mu'adh dan Jabal zuwa Yaman. To shine sai kama hanya sai ya tafi gidan Mu'adh, la'allahu yarda, zai je bijiro masa da ra'ayinsa, tayu akwai fatan Mu'adh ya karbi shawarin. Faqala, da yaje gurin Mu'adh sai ya ce la'allahu, فذهب الى معاذ لعله يرضى. فقال معاذ لوكجين da yaje bijiro da shawarin sa Mu'adh, yace ni a ra'ayina, ya kai Mu'adh, ina ga dukiyar nan da ka taho da ita daga Yaman, ka dauki gurgurdan abin da zai ishe ka rayuwa kai da iyalanka inda dukiya ce mai yawa sauran kuma ka je ka danka hannunka lifa ya sa a baitulmalil muslimin ai hidima wa al'umma muslimi wannan shine ra'ayin sayyidina umar yaje bijiro da ra'ayin wa mu'adh wani martani mu'adh ya mayar masa mu'adh sai ce inna ma ba'athani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam liyajburani wa lastu bifa'il mun ji martanin mu'adh yace to ai ni ma annabi ya tura ni yaman din daga cikin hikimomin tura ni dan ya kawar mun da talauci na da yamin kakatutu dan ya wadata ni dan ya gyara mun matakin rayuwata mata'i na yace saboda haka shawarin nan naka sayyidina Umar bazan aikata ba kenan Mu'adh shi ma bai karbi ra'ayin sayyidina Umar ba kamar yadda sayyidina Abubakar bai karbi ra'ayin ba Mu'adh shi ma bai karba ba to amma shi sayyidina Umar ko za a karba ko ba za a karba ba shi in dai yaga abin da yake da ta cewa akai baya shuru kuma musamman in yana tsu cewa wannan ra'ayi da yake kansa shine yake ga yafi dace wato baya shuru zai hoppa zai kai kawo wajen ganin an karbi shawarin sa amma in ba a karba baya fusata shi baya sa shi yayi fushi kar ka zo da ra'ayinka ka bijiro da shi a ki karba sai ka ce ni shikenan ai ba a karban ra'ayina daga yau na je na bada shawari basa haka sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda suna yin abun dan neman yardan Allah ne ba wai neman yardan mutane ba yanzu yau na zo maka da shawari ka ki karba gobe na zo maka da shawari ka ki karba ba zai hana jibi in zo maka da shi ba ba zai hana gata in zo maka da shi ba matukar na ga abin da kake yi bai dace ba ko kuma na ga abin da zan zo maka da shi shi yafi dacewa su a haka suke mu ne ayo ka bayar so daya aka ki karba ka bayar so biyu aka ki karba in ka bayar so uku aka karba sai ka ja layi ka ce to daga yau na je na bada shawari tunda ainihin shawari na ba shi da kima su ba su haka kuma sukan kyautata wa sashi zato zai iya yuwa dalilin da ya hana shi karba yana ga ra'ayin sa yafi nawa ko kuma ta yiwu akwai wani abu da shi ya hango wanda ni ban hango ba to su suna wannan kuma sai aka zauna lafiya zukatan su a wanke suke babu gilli a cikin zukatansu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan abu da sayyidina umar ya duk da ba a karba ba bai fusata shi ba ya kai shawari wa khalifa bai karba ba ya kawo shawari ma wanda abin ya shafa shi ma bai karba ba bai fusata sayyidina umar ba Allah ya dada su gaba da inna umara lam yadhhab ila abi bakr musta'diyan walakinahu kana yuridu alkhaira li mu'adh wa lil muslimin wannan fadakarwa ma wallafin littafin nan yake so ya mana cewa sayyidina Umar da yaje gurin Abubakar yana bashi wannan shawari beje dan neman a tozarta Mu'adh ba shine beje dan neman a tozarta Mu'adh ba beje dan neman taimakon Mu'adh a ci zarafin beje dan neman taimakon Abubakar dan a ci zarafin Mu'adh ba a'a yayi haka ne saboda alkhairin da yake fata wa Mu'adh ya zamanto Mu'adh dan abin da ya dauka ya ishe shi rayuwa sauran dukiyar koda ko ba a ce haram bane Mu'adh in ya bayar zai samu lada mai tarin yawa za a yi hidima wa al'umma musulmi sannan su ma musulmi a ce wannan dukiya ga ta mai dimbin yawa an dawo da ita baitul malin su ai za su amfana da ita wajen shirya mayaka tunda a lokacin Abubakar ai yana ta tura mayaka ya tura mayaka masu yawa su je su yaki wanda suka yi da'awa annabta mafi girma a ciki shine wanda ya tura su kabilar Banu Hanifa kabilar Musailima wanda akai artabu sosai aka kashe dandazo mai yawa wanda adadin zai kai 700 ba zai gaza 700 ba zai gaza 70 ba riwayoyi ne suka zo mabambanta wasu riwayoyin suka ce an kashe mahaddata Qur'ani 70 a yakin Yamama kuma anan ne aka yakin Musailima ko wanda yace shi ma annabi ne kamar yadda ake wahayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ana masa wahayi an saukar masa da sura kamar yadda aka saukar wa annabi da sura an saukar masa da aya kamar yadda aka saukar wa annabi da aya wa an saukar masa inna li quraishin nisful ardi wa inna lakum nisful ardi wa inna lakum inna li quraishin nisful ardi wa inna lakum nisfal ardi walakin quraishan qaumun ya'tadun wannan aya ce ta aka saukar masa a qur'anin sa inna li quraishin nisfal ardi quraishawa suna da rabin kasa walakum nisfal ardi kuma kuna da rabin kasa suwaye su shi yana nufin shi quraish kuma da yake nufi yana nufin annabi tunda annabi ai ba quraish ne kenan yanzu an raba musu kasa biyu shi annabi shine annabin rabi shi kuma shine annabin rabi sai dai me walakinna quraishan qaumun ya'tadun sai dai su quraisha mutane ne masu babake shi yasa annabi yace shi kadai ne annabi wannan aya ce wai aka saukan masa to kaga Abubakar yana ga wannan babban kalubale ne ga musulunci da musulmi da daular da annabi ya kafa ta bai jima da kafa ta bai koma ga Allah dole ya gama da su to sayyidina Abubakar yana ta tura mayaka sayyidina Umar yana ga to ai yanzu daular musulunci tana da bukatuwa zuwa ga dukiya ta yanda za a shirya mayaka su je su yaki irin su Musailima ne cewa shi annabi ne da wanda kuma suka yi ridda suka bar musulunci da wanda suka hana zakka dole daula tana bukatan dukiya sosai to shi yasa yake bada irin wannan shawari wa sayyidina Abubakar kuma yake bada irin wannan shawari wa Mu'adh dan Jabal Allah ya dade shi kenan ba wai yana yi bane dan kyashi ko hasada ba wai yana yi bane dan atabar da Mu'adh ko a wulakantar da shi a'a yana yi ne saboda maslahar da zai koma kan shi Mu'adh karan kansa da kuma maslahar da za ta koma kan al'umma musulmi da kuma musulunci gaba daya to duk nan ba a karbi shawarin sayyidina Umar ba yace wa ha huwa Mu'adh yarfudu nasihata Umar sai gashi Mu'adh sayyidina Umar ya zo ya masa nasiha akan ya dau abin da zai ishe shi ya rayu shi da iyalinsa sauran ya mayar baitul muslimina Mu'adh ya ki karban nasihan sayyidina Umar ya ki karban shawarin sayyidina Umar wa ya'lamu Umar annahu laysa bi sahibi sultanin ala Mu'adh Umar shi kuma ya san ba shi da ta cewa ba shi da iko ba shi da buwaya akan Mu'adh bai isa ya tirsasa Mu'adh ya ce zai mayar da wannan dukiyar ba to me Umar yayi fa yansarifu radiyan shikenan kawai sai ya juya ya yarda da wannan hukunci hukunci wani hukunci hukuncin da sayyidina Abubakar ya a matsayinsa na khalifa cewa ba zai karba ba sannan hukuncin da Mu'adh ya a matsayinsa na wanda abin ya shafa cewa shi ba zai mayar ba to sai ya yarda ya sallama rashin karban Abubakar rashin mayarwan Mu'adh sai sallama ya juya tunda shi ba shi da ta cewa ba shi bane khalifa da shi ne khalifa zai karba da karfi mun gane tunda ai mun yi bayani a baya cewa sayyidina Umar in ya tsora ka a jagoranci yana la'akari da yanzu san da ka hau jagoranci account ɗinka nawa ne duk da ba su da account ko to nawa kake da shi kadararka guda nawa ce dukiyar da ka mallaka guda nawa ne adadin su ya kai nawa to lokacin da zaka sauka daga jagorancin karuwa yayi ko kuma dadai yanda lokacin da ka hau ko kuma ya ragu idan raguwa yayi fa ni'ima in dadai ne fa ni'ima amma in ya karu ba yadda sai ya karbi abin da ya karu ba ruwan sa ta wace hanya ka samu ta wace hanya bai damu ba saboda shi dai ya san lokacin da ya tsora ka ka zama gwamna na guri kaza ko jagora na guri kaza dukiyarka kaza ce gidanka ɗaya ne yanzu ya akai suka zama hudu ko akai suka zama uku saboda haka rike ɗaya ka dawo da sauran baitul mal wannan ita ce siyasar sayyidina Umar Allah ya dade shi to anan tunda bashi da kwawa bashi da iko sai sallama li'annahu qama biwajibi minan nasiha saboda shi yayi wajibin sa shine je yayi nasiha wa shugaba ya je yayi nasiha ga wanda abun ya shafa wannan shine yake wajibin dukkan musulmi musamman malamai masu karantarwa a lokacin da kaga shugaba ya kauce hanya ko yayi abin da ba shi kenan ba ka zo ka kafa wa'azi kai ta caccakan sa wannan ba hanyar sahabbai bane ba karantarwa bane na addinin musulunci abin da yake wajibinka je kaka masa nasiha ta hanyar da ta dace in ya karba shikenan in bai karba ba kai Allah ba zai tambaye ka ba yace kai malam wane yayi shugaba wane yayi kaza yayi kaza yayi kaza yayi kaza kai kuma baka dau mataki ba kai kai iyana ka shine man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati fa bilisani yanzu malami yana da iko ya hana shugaba da karfin sa karya abin da bai dace ba ba shi da shi da me yake da iko da bakin sa bakin kuma wace hanya ya kamata ya bi ba hanyar zagi da la'anta da tsinuwa da caccaka ba shine hanyar sahabban annabi ba hanya ce ta nasiha cikin lalama da fahimtar juna galibi ma in ka duba rayuwar magabata wani lokaci zai je yayi nasiha wa shugaba ma ba wanda ya sani daga shi sai shugaba kuma wallahi galibi jagorori sun fi karban nasiha akan haka akan ka zo ka hauka caccake su duk da cewa wasu sai da caccakan sai kaga sun bi hanya wasu kuma in ka fara caccakan sai su sa kafan wando ɗaya da kai wasu tattakan zai iya tasiri saboda wata irko siyasar su ko kar a baka musu siyasar su wasu kuma anan ne za su sa kafa wando ɗaya da kai su dauke ka babban abokin gaban su ko kuma su dauke ka dan jam'iyyar hamayya to kaga dai in ma an ci nasara a wani guri wani mu za a fadi amma in tsakaninka da shi kai in ya dauka kaga an yi nasara babba in bai dauka ba kai Allah ba zai tambaye ka ba kuma ka sauke nauyin da ke wuyanka to shine anan gurin yake cewa sayyidina Umar shi yayi wajibin sa shine yaje yayi nasiha yaje yayi nasiha wa khalifa khalifa bai karba ba wanda abun ya shafa yaje masa nasiha shi ma bai karba ba shikenan shi kan ai yayi iya nasa kuma Allah ya gani ya fita a gurin Allah wajibin da ke kansa shine ya sauke shine malamai suka ce karkashin wannan zamu dauki darasi haƙin dan uwanka ne a kanka idan kaga yayi abin da bai dace ba ka masa nasiha amma kaga yayi abin da bai dace ba kai shiru ka tauye wani haƙƙi cikin haƙoƙin ɗan uwanka akanka tunda annabi ya ce addinu an-nasiha qulna liman qala lillahi wa likitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatin duk lokacin musulmai ka musu nasiha in kaga sun kauce hanya wanda kake kusa da shi kaga ya abin da bai dace ba kakkai shiru karka gimtsa bakinka kai shiru masa nasiha kaga ya kamata da yayi kaza da kaza sai bai yi ba yi masa nasiha yanzu in kai shiru ka tauye to sayyidina Umar haƙin da ke kansa na nasiha ya idda shi ya isar da shi shine yayi nasiha wa shugaba kuma yayi nasiha ma wanda abun ya shafa walakin mu'adhan ra'a ba'da rafdihi nasihata umara ma ja'alahu yadhhabu ilayhi qa'ila sai dai kuma daga baya bayan sayyidina Umar ya bijiro da ra'ayin sa mu'adh ya ki karba amma daga baya kuma sai ya ga wani abin da ya tunkuda shi ya je ya karbi wannan nasiha na Umar din kaga lokacin da sayyidina Umar ya zo masa da shawarin bai karba ba yace masa dukiyar nan da take hannunka dauki wanda zai ishe ka kara kai da iyalanka sauran mayar da shi baitul mali bai yadda ba yace ya annabi ya tura ni ne dan ya gyara mataki na rayuwa dan ya tun kawar min da gibin da na samu na talauci to bayan sayyidina Umar ya tafi sai Mu'adh ya ga abin da ya ingiza shi ya bi sayyidina Umar ya je karbi wannan shawari nasa sai koma ga sayyidina Umar yake ce masa qad ata'tuka bayan sayyidina Umar ya tafi Mu'adh ya ce ba zai karbi shawarin sa ba to daga baya kuma sai wani abu ya ingiza Mu'adh ya je ya samu Umar ya karbi shawarin sa wani abu ne wannan shine zai bayyana mana anan Mu'adh sai ya je ya samu sayyidina Umar yace kai amma shawarin nan da ka bani jiya gaskiya ina ga zan karba kuma na ma karbe shi kawai ya je samu sayyidina Umar ya ce jiya ka bani shawari ban karba ba amma yau ina ga na dawo daga ra'ayina zan karbi shawarin da ka bani me yasa Mu'adh ya fasa ra'ayinsa na farko ya dawo ya bi ra'ayin sayyidina Umar ya dawo ya bi shawarin sayyidina Umar shine yake gaya mana anan yace wa inni fa'ilun ma amartani bi fa inni ra'aytu fil manami anni nan gurin akwai typhoon ero yace anni fi khawdati ma'in khawdati ma'in ba khawdati ma'in bane saboda ma'anar ba za ta fito ba fi haumati ma fi hauma hauma ne ba khawba ba shine ake cewa abin nan khat'ul matba'i khat'ul matba'i typhoon ero akwai kuskure wajen rubutu saboda idan ka duba asalin littafin da shi ma wannan littafin ya ciro wannan nassi da muke karantawa ya ciro shi ne cikin abin nan musannaf na Abdurrazzaq Al-Hammami to idan ka koma zaka ga yanda yazo a cikin musannaf na Abdurrazzaq Al-Hammami da kuma tarihu Dimashq na Ibn Asakir wannan nassi sun zo cikin waɗannan littattafai guda biyu musannaf na Abdurrazzaq Al-Hammami da kuma tarihu Dimashq na Ibn Asakir duka yazo fil yake cewa fa inni ra'aytu fil manami anni fi haumati ma haumati ma kuma ma'anar za ta fito amma in an ce haudati ma ma'anar ba za ta fito ba khauda khaudati ma ko ana a nuskarka to amma asalin shine haumati ma ha da ha'un sai wawun sai mimun sai ta'un rufaffiya haumati ma Mu'adh dan Jabal sai bi sayyidina Umar washe gari gidansa yadda yake ce masa shawarin da ka bani jiya lallai yau ina ga zan aiwatar da shi duk da jiya na ce bazan yi ba to amma yau na dawo daga ra'ayi me yasa na ya dawo daga ra'ayinsa yace fa inni ra'aytu fil manam saboda jiya da na kwanta bacci na gani cikin bacci na kenan yayi mafarki mu'adh dan jabal yayi mafarki anni fi haumati ma'in ni ina tsakiyar teku kad khashitul gharqa kuma naji tsoron karna nitse a wannan tsakiyar teku fa khallastani minhu ya umar sai ka zo da sauri sai ka tseratar da ni daga wannan nitse wanda nake tsoro karna nitse mun gane bayani kenan shawarin da sayyidina umar ya bashi kaman yana kokarin tseratar da shi ne kar ya afka wani rami to shi da ya ga wannan a mafarkin sa sai ya dauki ya fassara shi akan shawarin da sayyidina Umar yazo yake bashi yana kokarin tsamo shi ne daga wani rami da yake kokarin afkawa to shine ya gani cikin baccin sa cewa gashi nan a tsakiyar teku yana shirin nitsewa kuma yana tsoron kariya nitse sai sayyidina Umar yazo da sauri ya tseratar da shi daga wannan nitsewa daga tsakiyar kogin ya fidda shi sarari yace to wannan yasa jiki na yi sanyi nake ga shawarin nan da kai bani dole kawai in karba in aiwatar in dauki dukiyar da za ta ishe ni rayuwa ni da iyalaina sauran kuma mayar baitul mali thumma dhahaba mu'adh shikenan sayyidina umar sai ji dadi yace dama abin da nake fata kenan suka yi ban kwana da sayyidina umar da sayyidina mu'adh Allah ya dada su gaba da to sai kama hanya ya tafi gurin sayyidina abubakar tunda shine khalifa duk wani abu da zai shigo na musulmai dole shi za a je a dankawa tunda shine mai gudanarwa thumma dhahaba mu'adh ila abi bakr radiyallahu anhuma sai mu'adh ya tafi gurin abubakar Allah ya dada su gaba da da mu'adh da abubakar fa zakara zalika kullahu lahu duk ya ambata masa abin da ya faru ai je sayyidina umar ya je ya same ni yana bani shawari akan cewa dukiyar da nazo da ita daga yaman dauki wanda zan rayu da ita ni da iyalaina sauran mayar baitul mali kuma ban karbi shawarinsa ba tunda annabi ya tura ni in je in tada komada ni to kuma da nayi bacci sai nayi mafarki cewa gani a tsakiyar teku ina shirin nitsewa ina tsoron kar nitse sayyidina umar yazo ya tsiratar da ni sai nayi fassara wannan da shawari da yazo ya bani shi yasa sai na je na same shi na nuna masa cewa na karbi shawarinka to shine nazo yanzu ya kai khalifa nake so in danka wannan dukiya shine ya ambata sayyidina abubakar wa halafa lahu nan ma akwai taifin ero sai yasa wa halafahu ma'ana ba za ta fito ba na'am wa halafa lahu mu'adh dan jabal yayi rantsuwa wa sayyidina abubakar Allah ya tumahu shay'an cewa ba zai boye masa komai ba duk abin da ya samu na dukiya a Yaman zai bayyana su ga sunan a gaban khalifa khalifa ya gan shi ba zai boye komai ba zai fito da su to lokacin da yazo da wannan ra'ayi na sa Mu'adh kenan ya dauki shawarin sayyidina Umar bayan mafarki da yayi me sayyidina Abubakar ya mayar masa da martani fa qala Abubakar radiyallahu anhu ana la akhudhu shay'an yace wallahi bazan karbi komai ba gurinka yanzu Mu'adh ya dawo da dukiya zai sallama ta ga daular musulunci khalifa kuma ya ce ba zai karba ba sai ya ce masa qad wahabtuhu laka je kana bar maka shi kyauta na mallaka maka in ma kana tararradi kana gaba halaliyar ka bace je kana bar maka halaliyar ka je ka ci halal malal فقال عمر رضي الله عنه هذا حين حل وطاب شكنه ابن ما يا سامو ابن ما يا سامو شكنه yanzu tunda khalifa shi da karan kansa ya bashi umurni yaje ya ci shikenan yanzu an warware masa abin da ake tsoro kuma dukiyar ta zama masa hani'an mari'at yaje ya ci ta hankalinsa a kwance to in mun kula babban abin da zamu dauka karkashin wannan kissa da muka karanta zamu fahimci tsantseni na sayyidina Umar Allah ya dade shi da kuma yanda yake nufin alheri ya isa ga duk al'umma musulmi sannan idan ya ga wani abu da zai zama ya kawo maka matsala a rayuwarka ta duniya ko kuma rayuwarka ta lahira baya kasa a gwiwa zai baka shawari gurgurdan ikonsa sannan abu na biyu da muka dauka karkashin wannan takaitacciyar kissa da muka karanta zamu ga yanda sayyidina abubakar yake taka tsantsan ga abin da annabi ya aiwatar baya shiga ciki in dai annabi yayi kaza to abubakar ba shi da tacewa akai ba shi da tacewa sai ya jaye tsaya sai abu na kusa da karshe da zamu dauka karkashin wannan takaitacciyar kissa da muka karanta zamu fahimci cewa yanzu idan jagora ya dauki dukiya cikin baitul mali ya baka ta zama halaliyarka shi yasa sayyidina abubakar yace wahabtuhu laka je kana baka wannan dukiyar in ya dauka shugaba ya dauka cikin baitul mali ya baka je kaka ci halal ne gare ka tunda sayyidina abubakar yace ya ba muawiya a muabu Allah ya dada su gaba daya sai abu na karshe da zamu fahimta shine gundarin dalilin da yasa shi mawallafin wannan littafi ya kawo mana wannan kissa shine gudumawa da sayyidina Umar ya bayar a zamanin jagorancin sayyidina Abubakar daga ciki akwai guduma da ya bayar dangane da dukiyar da Mu'adh dan Jabal ya dawo da ita daga Yaman abubuwan da muka karanta da suke dadai Allah ba mu ikon amfani da amfana da su abubuwan da muka karanta bisa kurakurai ko tuntuban harshe Allah gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh